tabbata ba to ba za mu kula cewa lafuzan sun sha bamba bai ride bane haka ne wacce cewa alhamdulillah da zika sani haza wala zakanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan kuma cewa yi alhamdulillah allahumma lakal hamdu anta kasawtani sai ce asaluka khair min khairihi wa khairi ma suni ala saboda haka wannan hadisin a wannan babin bai tabbata ba sai addu'a liman labisa sauban jadidan addu'a ga wanda ya sanya sabuwar riga wato idan ka gamu da wani abokinka ko dan uwanka ya sa sabuwar riga wato irin addu'a za ka yi masa to wannan shine shi kuma babin da wancan addu'ar da mai sawar zai yi wannan kuma addu'ar da wanda ya ga mai sabuwar riga zai yi sai ya ce tubla wa yukhlifu Allah ta'ala tubla wa yukhlifu Allah wa yukhlifu Allah ta'ala wato kamar ka ce a kashe lafiya Allah kuma ya bada wata sabuwa wato Allah ya baka tsawon rai da za ka mori rigan nan ka mori ta har ta mutu wato ka riga ta mutuwa sannan in ta mutu Allah ya baka wata shine ma'anar addu'ar tubla wa yukhlifu Allah ta'ala to wannan ba hadisi ne daban ba wancan hadisin da kuka ga magana akan sa shi yazo da wannan jumlar wato sai ga kamar wani sabon hadisi wancan hadisin da farko da muke ta magana akan sa hadisin Abu Sa'id al-Khudri a ƙarshen sa bayan ya kawo shi a cikin sunan Abi Dawud a ƙarshen sa sai ya ce قال أبو ندرة دشيني الماجر أبو سعيد الخدري قال أبو ندرة فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلى ويخلف الله تعالى أبو ندرة يجي إذا سحب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا يسعى سابوة تفا سيأتي دشي تبلى ويخلف الله تعالى كشي لا فيكم على عباد سابوة kaga a ƙarshen hadisin ne ka wannan to haka magana Abu Nadra ce yake kaito ta daga Abu Sa'id daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ba hadisi ne marfu'i ba an fahimta ba hadisi ne marfu'i ba sahabbai sun saba da idan ɗayan su ya sa riga sabuwa su ga masa irin wannan su yi masa wannan addu'ar akwai watakila inda suka ji wannan addu'ar akwai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari yayi babi cewa da me za a yi ya bimayu da aliman labisa sabon jadida wace irin addu'a za a yi wa mutumin da ya sa sabuwar tufa to sai ya kawo hadisin ummu khalid take cewa an kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam wata riga baka sai ya ce wa ai za a sa wa rigar nan baka sai da sahabbai suka yi shi to shi ke sai ya ce a kirawo masa ummu khalid lokacin ita yarinya ce karama haka sai aka kirawo ta sai aka kawo ta abin da sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa mata rigar sai yake cewa da ita abli wa akhlifi a wata ruwayar abli ga wata nuskar abli wa akhlifi ko abli wa akhlifi wato ki kashe kuma Allah ya baki wata to kaga yayi kama da abinda suke faɗa abli shine tubla wa yukhlifu Allah abli wa akhlifi wato ruwar wa akhliki da abli duk abu ɗaya ne shine ka kashe lafiya to shine ya kalli rigar yake ce mata yake nuna mata rigar yake cewa ya umma khalid sana kalmar sana sun ce tana nufin alhasan mai kyau ce ko a harshen mutanen habasha saboda ita ta je habasha sun zauna habasha saboda ka sai yake mata kamar yana mata yaran mutanen habasha ne ce sana wato tana da kyau to ba kariya ka hadisin da babin magana da harshen da larabci ba daya halatta Balarabe ya juya harshen sai wata magana da wani harshen da ba zama na larabci ba. To wannan shine watakila a nan ne su sahabbai su ma suka kwaikwayi suke kwaikwayin wannan idan mutum ya sa a ce masa tubla wa yakhluqullahu ta'ala a sa a kashe lafiya kuma Allah ya bada wata sabuwa. Wannan shine sai ya kawo addu'a ta biyu ita ma za a faɗa ma wanda yayi abin nan ya sa sabuwar tufa shine ilbas jadidan wa ish hamidan wa mutshahidan. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mutshahidan wala umarni ne amma ma'anarsa addu'a. Ilbas jadidan to Allah ya baka sabuwa kuma ka rayu cikin wato ni'ima ko ka rayu kana abin godiya. Wa mutshahidan sannan kuma ka mutu kana shahada wato Allah ya baka kyakkyawan ƙarshe wanda babu abin da ya kai shahada. Wannan shine abin da aka rawaito. Wannan hadisi za mu ga cewa Ibnu Majah ya rawaito shi. Ibnu Majah daga wani surwato shi daga Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar ya sanya wata riga fara. Sai ya ce da shi zaubuka hadha ghasilun am jadid, wannan rigar ta ka wanke ta kai haka ta yi fara kal tana haske ko sabuwa ce? Sai ya ce la bal ghasilun, wankewa ne. A wata ruwaya ya ce la bal jadid. Akwai ikrami wajen labar matanin wani sanadin ya ce la bal jadid, wani ya ce la bal ghasil. To shine sai ya ce ilbas jadidan wa ish hamidan wa shahidan. Wannan hadisi yana cikin musannaf Abdurrazzaq. Abdurrazzaq ya rawaito shi daga Ma'amar daga Zuhri daga Salim an abihi daga Salim ibn Abdullah an abihi an Umar. Zahirin sinadin hadisi ne da ba matsala amma Imam Ahmad ya ce hadisi ne munkar. Imam Ahmad ya ce na hadisi munkar ne, yake cewa ban san ta inda abin yake, shin akwai shi a cikin littafin Abdurrazzaq ko babu. Abdurrazzaq As-Sana'ani ya samu ikhtilat ƙarshen rayuwarsa, saboda haka duk abin da zai kawo shi ta hifzinsa to kar samu matsala wani lokaci. Saboda haka in ba su same shi a cikin asalin kitabi Abdurrazzaq ba, wato su koma kundin hadisansa, in ba hadisin a ciki to sun san akwai matsala. Abin da ya sa Imam Ahmad ya faɗi haka saboda hadisin Abdurrazzaq taraba fihi, ya kawo shi da asali daban-daban. Abdurrazzaq ya kawo shi ta hanyar wannan da muka faɗa, hanyar Abdurrazzaq a Ma'amar Az-Zuhri an Salim ibn Abdullah al-Abdullah, sannan ya kawo shi ta hanyar Thawri an Abi al-Ashhab. Abdurrazzaq an Thawri an Abi al-Ashhab sai ce an Az-Zuhri, ya kawo shi kuma ta wata hanyar mursal ba mausul ba, ruwayar Abu Nu'aym. Ruwayar Abu Nu'aym an ruwayar Abu Nu'aym an ɗan Sufyan ya zo mursal ne hadisi. Abu Nu'aym yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ƙwarewa cikin hadisin Sufyan al-Thawri, to ya saba masa. Banda shi ma akwai wanda ya rawaito shi ta hanyar Sufyan al-Thawri babu ba wato mursal. Shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce hadisin mursal ne, ba hadisi ne mausul ba, hadisin bai cika sharuɗin hadisi sahihi ba, akwai gibi a cikin sanadinsa. Daga cikin waɗanda suka yi wannan ko Yahya al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan shi ma ya inkarin wannan hadisin. Daga cikin waɗanda suka yi inkarin wannan hadisin akwai Imam al-Bukhari shi kansa, Imam al-Bukhari, akwai Abu Hatim. Abu Hatim ya kawo shi hadisi ne batil, sanadinsa ba ya da kyau. Dayyaqutni, Imam an-Nasa'i, Muhammad ibn Hamza al-Kittani, da yawa daga cikin malamai magabata na farko manya-manya sun yi inkarin wannan ruwayar, ruwayacin mursala. Waɗanda suka hassana shi su ne wanda suka zo ƙarfashe musu Ibn Hajar Sheikh Nasiruddin Albani. Amma bisa gaskiya hadisin bai tabbata ba. Hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata ba. Dashi kamar wancan na farko da muka karanta shi ma wannan hadisi ne warsan. Dawo haka sai a takaita akan wancan riwaya ta Abu Nadra cewa tubla wa yuqifu Allah ta'ala sahaba annabi ga abin da suke faɗa. Ko mutum yayi kowace irin addu'a tunda kofa addu'a tana da faɗi. Kaga mutum da wata ni'ima kai addu'a Allah ta'ala ya dawwama masa da wannan ni'imar ya ƙara masa, wannan duk babu matsala. Amma dai a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai tabbata ba. Sai ma ya kulu idza wada'a thawbahu, in ya cire rigarsa mai zai ce. Sai kawo mana hadisin Ali da Anas. Hadisin Ali da Anas ya ce bismillah. Hadisin Ali ibn Abi Talib ko Anas ibn Malik, don rafazin ma na Anas ne. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza wada ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah. Wato abinda yake sitra tsakanin al'aurat tsakanin idanuwan aljannu da al'aurat ɗan adam shine idan ɗayan su zai cire rigar sai ce bismillah. Lafazin ruwayar Ali, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-khala, ko idza rafa'a thawbahu fil khala ko fil khukunuf an yaqula bismillah. Wato hadisin ya zo ne a babin in mutum ya shiga ban daki zai biya buƙatarsa, yadda zai cire tufarsa ya ce bismillah. Ba wai mutum zai cire hularsa ba, ko zai cire rawaninsa, ko babban rigarsa misali, tuban da zai buɗe al'aurarsa. Shi yasa ya zo a cikin hadisin satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam. Kaga ba cire hula ba ne, cire hula ba al'aura ba ce, ko cire babban riga ko rawani. An fahimta? A yadda ya kasu yakin abin kamar cire riga haka, zaka cire kowane ma irin cire riga. To ban ka koma kuma siyakin hadisin za ka ba a nan ne ba, don amma inda suke kawo shi a wajen shiga ban daki. A wajen shiga toilet ne. To ka iya cewa wajen canza kaya ba duk zai iya shigowa cikin mutum cire kayan sai sa wasu hadisin da zai iya zuwa. Shi kansa hadisin akwai magana a kansa gaskiya. Akwai magana tsawo a kansa. Shi Albani ya hassana shi ko ya wasa hahashawa. Irwaul Garib ma ya sa hahashi amma ba zai kai sahihi ba. Tirmizi da ya rawaito shi ya ce isnadu laysa bil qawi, saboda ruwayar da ya kawo a cikin Tirmizi ruwayar Muhammad ibn Humayr al-Razi daga cikin malamai sun ƙaryata shi, wanda suka ga suka yabe shi to ba san shi ba. Duk wanda ya yabe Muhammad ibn Humayr al-Razi to bai san shi ba ne, amma waɗanda suka san shi ƴan garinsu sun yi kakkausan magana a kansa, irin su Abu Hatim al-Razi, su Abu Zura al-Razi, Fadlak al-Razi, Muhammad ibn Muslim ibn Wara, waɗannan ƴan garinsa ne, duk shi ma da mutumin rai ne, saboda duk ba su yi kyakkyawan magana a kansa ba. Shi ya sa wasu malamai suka ce wanda suka yabe shi ba su san shi ba ne. To shi ne Sheikhul Tirmizi a cikin ruwayar. Shi ya sa da ya kawo shi sai ce isnadu laysa bil qawi, isnadinsa bai da ƙarfi, saboda wannan illa ɗin. To an kawo shi ta wasu hanyoyi daban-daban, amma duk hanyoyin akwai matsala. To akwai ɗan hanya ko guda ɗaya ce ko biyu suke ɗan sauƙi, to shi ne Albani sai ce hadisin bai majmu'u turqihi sahih, kalmar sahih ta yi girma. Tunda inda a ce hasan ne li zatihi ya samu shawahid sai ce sai zama sahihun li ghairihi, to bai zama ma hasan li zatihi ba, da'if ne. Yanzu ana neman a ceto shi ne daga da'af ya koma karɓaɓɓe, to ya za a yi daga ceto shi daga da'af, kuma hanyoyin da aka samu babu hasan ko guda ɗaya sai ne zama sahihi. So maganar shi a cikin Irwaul Galil akwai rauni wajen daukaka martabar hadisin. Shi yasa za ka ga wasu suna illanta hadisin, ko da ma ya tabbata